بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكني يبود قديا ستبتك ألا مدوك كنسركي عندما مدام التاري وأولنا يمتشين لتنن الشرين دبيوغ وأولنا وتانا ربيع الآخر هجر ما أيكي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دك مكة زو مدينة شكرة تدبو دريه دا أربعين دبيع وعند يوم مجلسين نتفسير القرآن مجرما muna cikin suratul baqara. Wancan magon da ya gabata mun tsaya daidai aya ta 177, yau zamu tashi aya ta 178. Mi Allah ce
a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
الله مدوككين سركيت يا أيها الذين آمنوا يا قوان دكوك إيماني دا الله كتب عليكم القصاص في القتل أنفر لن تامكو an wajabta muku yin qisasi fil qatla dangane da lamarin wa'anda aka kashe daga cikin kutiba. Lafazin ne da akan yi amfani da shi da ma'anar furida, kamar yadda al-Imam al-Farra yake cewa kutiba idan ka ganta a cikin dukkan al-Qur'ani takan zo da ma'anar furida. Haka Imam al-Tabari rahimahullah yace kutiba alaykum al-qisasu ay furida alaykum alqisas, an wajabta muku yin qisasi, an farlanta muku yin qisasi. Abinda ake ce mu alqisas shine amamutin irin abin da ya aikata ramuwa kenan. Ina fata an gane ramuwa shine alqisas, an yuf'ala bihi mithlu fi'lihi, amasa irin aikin da ya aikata. Kisa yayi shi ma a kashe shi, kare wani yayi shi ma a kare shi, cire ma wani haƙuri yayi shi ma a cire masa, kunne ya cire ma wani shi ma a cire masa, hanci ya cire ma wani shi ma a cire masa. Al-qisas kenan ramuwa. Al-qatla jam'i ne na al-qatil, ina fata mun gane, wanda duka yakan ɗauki namiji ko mace. Kamar sar'a ne jam'i ne na sarih, da jarha shi ma jam'i ne na jarih. Ina fata mun gane shi yasa yakan ɗauki mace yakan ɗauki namiji. Akan iya cewa rajulun ko rijalun ko rajulun qatilun, rajulun qatilun ay maqtul. Kamar yadda kuma a iya cewa imra'atun katil bi ma'ana maqtula. An gane ko? Kenan Allah madaukakin sarki ya wajabta muku yin qisasi fil qatla game da lamarin wanda aka kashe daga cikin ku, bi ma'ana arama, wanda ya kashe shi ma a kashe shi. Al hurru bil hurri, da da da, bi ma'ana wanda ke da hurriya idan ya kashe mai hurriya shi ma a kashe shi. Wal abdu bil abdi, haka bawa da bawa. Wal unsa bil unsa, haka mace da mace. To idan mutum ya dibi wannan sai ya ga kenan idan da 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 ake nufi to ina hukunci zai kasance yayin da da ya kashi bawa ko koko yayin da namiji ya kashi mace dandana aka ce al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-untha bil-untha wannan ana so a tunkude ko a ije wata al'ada ta mutanen jahiliya kafin shigo musulunci wanda larabawa a da hakan sukan aikata idan suka fi karfin kabila ta fuskar kayan yaki da taron yawan sojoji to idan suka tashi ya kasu in sun musu banna in sun kashe musu mace su sai su kashe musu namiji idan suka kashe musu bawa su sai su kashe musu da shi yasa Allah sai ya hana wannan kenan abinda aka wajabta muku na yin kisasi ayi adalci ayi daidaito a yayin ramuwa in bawa aka kashe muku a kashe bawa in daya ne aka kashe muku a kashe da in mace ce aka kashe muku a kashe mace kar ku zo dan an kashe muku mace ku nuna isa da karfi ko ku kashe musu namiji kare kasance idan sun kashe muku bawa ku nuna musu karfin iyawa da yawan soji da karfin makamai ku je ku kashe musu da da makamantansu ina fata mun gane in ba haka ba rayuka duka rayuka ne dan da Allah ya ce wa annafsu bin nafs rai da rai sai fa abinda shari'a ta togace na cewa idan wanga irin ran ya kashe wanga ba za a kashe shi ba kamar yadda hadisi ya tabbata cewa idan aka kashe kafiri musulmi ya kashe kafiri ba a kashe musulmi a madadin kafiri la yuqtalu muslimun bi kafir ba a kashe musulmi yayin da ya kashe kafiri ina fatan mun gane kenan wannan al'ada ce shari'ar musulunci take so ta kore ta hana a cikin mutane wanda kuma hakan ya zo kamar yadda Imam Al-Hafiz Ibn Kathir ya kawo a cikin tafsirin sa kuma Ibn Abi Hatim ya rawaito daga Sa'id Ibn Jubair yake cewa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum al-qisasu fil qatl yani idha kana amdan yace idan ya kasance kisa da gangan ne to al-hurru bil hurr da a kashe shi da da wadhalika anna al-hajjin min al-arab اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل يكتي هكا يافاروني دنغاني دو سكا بلوغ دابيونا العربا دو سكا ياكي أجاهلية تنغبان المسلم شد اللوكا تيكرا فكان بينهم قتل وجراحات سيكا سنجد أكا كانوا أنك أبلوغ دابيو أكوي كسا دو كمارون النكا مصيوا حتى قتلوا العبيد والنساء ياكي هيا كيسو زوا دا كشي بايو دا آماتا دا كتكنسو فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلم sai kasance shashan su bai rama abinda aka masa na gayya ba har sai da suka musulunta gaba daya fa kana ahadul hayyin yatatawalu ala al-akhir fil uddati wal amwal sai kasance dayan kabilan guda biyu suna nuna isa akan dayan kabilar ta hanyar tanadin kayan makamai da kudi daga su فحلفوا سيسك يرنصوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد من الحر منه بس أستقي الرابع هسي أنكشي مسد باوان دا أكشي مسيس أنكشي تادي دا تشكنس وبالمرأة من الرجل منه هكا دا ما تشلس كشي مانا سي من كشي نمجد دا تشكنس سي الله يسبقوا أن آية الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى dan ayaki wannan tsarin dan ayaki wannan rishin adalcin da mutanen jahiliya suke aikata in ba haka ba ma wannan aya an riga an shafe ta ma da fada Allah madaukin sarki da yace a cikin suratul maida annafsu bin nafs ko wa katabna fiha anna an-nafsa bin nafs rai da rai ake ta ina fatan mun gane kana idan mai tayin kashe rai shi ma sai a kashe shi wal untha bil untha فمن عفي له من أخيه شيء أنغانيكم فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فمن عفي له من أخيه شيء دوان دا أكا مسا رنغوامي أكا يايه مسا من أخيه دا قدام وانسا شيء أكا يافي مسا كسا أكا تشيه بيا ديا دوان أنكيو تتامس إنا فاتا منغاني كنان دوان دا dan uwansa ya yafe masa dangane da wanda ya kashi ya yafe masa kisasi bima'ana ba za a kashe shi ba to fattiba'un bil ma'ruf kai da aka yafe maka masu neman jini da suka yafe maka sai Allah ya ce fattiba'un bil ma'ruf sibibiye ka bil ma'ruf ta hanyar da shari'a ta dace ina fata mun gane sibibiye ka ta hanyar kyautatawa ka ba da diyan nan walwadan hali kasu takura maka yayin da baka da sai ka bada su bi ka a hankali har ka zo ka biya su diyan mamacinsu da ka kashe wa ada'un ilaihi bi ihsan shi kuma wanda yake son ya kasance ya bada wannan diyan ta hanyar kyautata kare ya jinkiri yayin da ba a bukatar jinkiri yana da kai ya hana kai ya dinga jan lokaci ya kamata ya bada diyan nan da aka dora masa sakamakon da kishi shi zai da kashe shi zai ina fata mun gane kenan shi ma ya kyautata irin yadda aka kyautata masa shine fattiba'u bil ma'ruf zalika takhfifun min rabbikum wa rahma lalle wannan da Allah ya muku na bada diya sakamakon kisa takhfifun min rabbikum saukakawa ce min rabbikum daga ubangijinku Allah madaukakin sarki wa rahma da kuma tausayi daga gare shi da kuma rahama daga Allah madaukakin sarki Abdullahi dan Abbas Allah ya rada shi yake cewa kana man kana qablakum yaqtuluna alqatila bilqatil ya kasance wanda suka gabace ku sukan kashe wanda ya musu kisa sakamakon wanda ya kashe musu an gane ko la tuqbalu minhum diya ba a karbar diya a wancan lokacin fa anzalallahu sai Allah ya sabko game da wannan al'umma ta annabi Muhammad ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum al-qisasu fil qatl al-hurr bil hurr wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan sai ya zamanto wannan al'umma an sauƙaƙa musu ta hanyar suna iya bada diya a madadin a kashe su akan ran da suka kashe kenan an sauƙaƙa mu wannan al'umma wa kana man qablakum anna diyata lam takun tuqbal sai kasance waɗanda suka gabace mu daga cikin ahlul kitab ba a karɓar diya idan ka kashe rai za a kashe ka ne sakamakon wannan ran da ka kashe Imam Qatada yace lam yakun liman qablana diya bai kasance ba ga wanda suka gabace mu suna da rahusa da rangwame da bada diya sakamakon kisa da suka yi innama huwa alqatl ba wani abun da ya rage musu cikin su idan sun kashe sai dai a kashe su awil afu ila ahlihi ko ko yin afwa zuwa ga ahlin wanda aka miki sa to ga wata fa'ida Imam Malik da Abu Hanifa da Imam Al-Auza'i sun tafi kan cewa annahu idza qutila ar-rajul aw al-mar'a wa lahu awladun kibarun wa sighar anna lil kibar an yaqtulu al-qatila wa la yuntadharu bil bulugh as-sighar Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Al-Auza'i sun ta kan cewa idan aka kashe mutum namiji ne ko mace sai ya kasance wannan mutum yana da ƴaƴa ƙanana da manya-manya to babu laifi ga manyan su ba da dama a kashe wanda ya musu kisan ɗan uwansu ba za a jira balaga sauran ƙananan yaran ba ina fata mun gane ba sai an jira sun balaga ba a tambaye ra'ayinsu ya ake ciki ko diya za a karɓa kawai idan manyan suka zartar da hukunci za a yi amfani da hukuncin manyan da suka zartar ina fata mun gane to amma kuma idan suka yafe fa suka ce kar a kashe shi sannan diya ma suka yafe Imam Shafi'i da Imam Ahmad sun tafi kan cewa idan aka yafe ga wanda ya kisa aka yafe qisasi sannan aka yafe diya to shikenan wannan mutum sai a sake shi sai fa in alƙali ya ga dama ladabtar da shi saboda ya kiyaye nan gaba ya ga dama ya ba sa kashi ya ga dama ya kulle shi ya rufe sa gidan kaso har zuwa wani lokaci domin shi ya korasa ta bangaren ina fatan mun gane kenan idan aka yi haka bima'ana aka karbi diya an sauƙaƙa muku sosai kuma wannan sauki takhfifun min rabbikum sauki ne na musamman daga ubangijinku wa rahma da kuma jin kai nasa subhanahu wa ta'ala faman i'tada ba'da dhalika duk wanda ya ta'addanci bayan haka imana bayan an ce za a bada diya an yarda sannan ya lallaba ya kashe wanda ya kisan falahu azabun alim to irin wannan yana da azaba mai radadi walakum fil qisas hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun Allah madaukakin sarki yace walakum fil qisas lalle kuna da hayatun kyakkyawar rayuwa fil qisas a cikin ramuwa idan aka yi kisa ya ulil albab ya ma'abuta hankali la'allakum tattaqun ko cewa za ku kiyaye bi ma'ana a cikin yin kisasi a ramuwa idan aka yi kisa akwai kyakkyawar rayuwa akan so idan wanda ya kisa ya san za a kashe shi a madadin wanda ya kashe kaga zai tsare rayuwarsa ba zai je ya kisa ba sannan zai tsare rayuwar wanda yake da niyyar ya je ya kashe sa sai zamanto mutane suna da kyakkyawar rayuwa ina fata an gane saboda wanda ya kashe ya san za a masa mi shi ma za a kashe shi kenan tunda ka san za a kashe ka sakamakon kisa da kai sai ka nisanci kishi kashe wata rai hakan zai sa a samu kyakkyawar rayuwa a samu nutsuwa a tsare jinanan mutane a tsare mutuncin mutane a tsare rayuwarsu ba za a tozartar da rayuwa ina fata mun gane alƙashin wannan akwai wasu hukumce-hukumce da za mu iya fa’idan tuwatu na farko ba a kashe musulmi don ya kashe kafir ina fata mun gane ba a kashe musulmi don ya kashe kafir hadisi ya zo a cikin sahih bukhari an aliyin kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ce la yuqtalu muslimun bi kafir ba a kashe musulmi sakamakon ya kashe kafir ina fata mun gane don haka duk wani hadisi da za a kawo koko duk wani tawili da za a kawo sabanin wannan hadisin na annabi bai dace a karbi shi ba ko ma waye fada ba za a kashe musulmi ba sakamakon ya kashe kafir ina fata mun gane yawa mas'ala ta biyu ina hukuncin jama'a su je su kashe mutum guda shi ma idan aka samu taron jama'a suka je suka kashe mutum guda to waɗannan jama'a gaba ɗaya za a tara su a kashe su idan ba a yi haka ba mutane za su riƙi hakan a matsayin dabara don da an ce annafsu bin nafsi ko annan nafsa bin nafs ai rai da rai ne sai a taru a yi taron gayya a je a kashe mutum tunaninsu tunda mutum da yawa ne suka kashe mutum guda ba za a kama su gaba ɗaya a kashe su to idan jama'a suka haɗa kai suka kashe mutum guda waɗannan mutanen za a kama su gaba ɗaya a kashe su wannan kuma shine madhhab na a'immatul arba'a da jumhurun malamai an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daga Umar dan Khattab Allah ya rada shi fi gulamin qatalahu sab'atun dangane da wani yaro da mutane guda bakwai suka kashe قال عمر يتي باين يا كشي سو غبا دين يتي ولو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم دا اتي غبا دين متانن صنعاء suka je suka kashe wannan yaro yace da na kashe su gaba dayan su sakamakon kashe mutum guda kenan idan jama'a suka taru suka kashe mutum guda za a kashe su ne a kashe wannan mutum guda da suka mas'ala ta uku ba a kashe uba sakamakon kashe dan shi dai idan mahaifi ya kashe ɗansa wurin ladabtar da shi da wurin koransa saboda galibi ɗa ba zai iya kashe ko uba ba zai iya kashe ɗansa da gangan ba sakamakon tarbiya sakamakon ceto shi daga wata ɓanna sakamakon hana shi daga lalacewa yakan iya faru ya buge sa ko ya buga masa wani abin da zai iya kashe sa to idan ya kashe sa za a kashe shi a sakamakon ya kashe ɗansa ne ba za a kashe shi Imam Abu Dawuda ya rawaitu hadisi daga Umar anan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzon Allah tsira da manzon Allah sabbata a gare shi yace la yuqtalu alwalidu bil walad ba a kashe mahaifi sababin ya kashe ɗansa to amma sun kunyan haka fa da ɗa zai kashe ubansa fa shi za a kashe shi ko sabani babu tsakankanin malamai idan ɗa ya kashe babansa shi za a kashe shi ina fata mun gane sai Allah ya ci.
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم
فمن خاف من موص جنفا
أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم
Allah madaukakin sarki yace kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut idha hadara ahadakumul maut Allah madaukakin sarki yace an wajabta muku an farlanta muku an tilasa muku idha hadara ahadakumul maut idan mutuwa ta bujuro ma dai daga cikin ku bi ma'ana yaga alamun mutuwa ya san da cewa ba zai rayu ba ko wata cuta ta same shi da ta zamnar da shi ba zai iya tashi ba yana tsammanin daga wannan rashin lafiyar yana wahala ya rayu idan ɗayan ku ya samu kanshi a wannan hali in taraka khaira in ya kasance ya baro khairan nan Abdullahi dan Abbas yace ana nufin dukiya mai yawa ko in ya baro alkhairi bi ma'ana ya baro dukiya mai tarin yawa alwasiya lilwalidain wal aqrabin bil ma'ruf ya kasance ya baro dukiya mai yawa yayi wasiya lilwalidain ga iyayensa guda biyu wal aqrabin bil ma'ruf da kuma makusantansa bil ma'ruf ta hanyar shari'a ta hanyar urufi haqqan 'ala al muttaqin to wannan haƙƙi ne na musamman 'ala al muttaqin akan mutanen da suke jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ابن كثير رحمه الله تعالى يجي wannan aya ta kumshi foro da wasiya ga iyaye da makusanta mutan da zai mutu ko ya ga alamun mutuwa sun bujiro mishi ko ya samu kanshi cikin wani yanayin da ya san ba zai tashi ba bayan wannan yanayin to yana da kyau yayi wasiya ga iyayensa yayi wasiya ga makusantansa yayi wasiya ga wani lamarin da ya san ya faru a kansa cikin dukiyarsa da makamantan haka shi yasa Ibn Kathir yace wannan aya mai girma ta hade foro da yin wasiya ga iyaye da makusanta wanda hakan da farko wajibi ne bisa ga zance mafi inganci daga cikin zantuttukan malama kafin sabka ayar rabban gado falamma nazalat ayatul fara'id nusikhat hadhihi ko nasakhat hadhihi lokacin da aya ta rabban gado ta sabka sai ta shafe wannan ayar da take yin foro dangane da yin wasici ga uwaye da makusanta daga masucin gado ina fata mun gane kenan idan mutum ya zo mutuwa ko ya ga alamun mutuwa sun bujiro mishi abinda ya kamata yayi wasiya ko kuma kai mai jiyan maras lafiya wanda kake tare da shi kullun kana jiye shi sakamakon rashin lafiya da yake yi ka dinga tunatar da shi da yin wasici jama'a a ce maka kai wasiya ba yana nuna zaka mutu bane yana da kyau dama duk mummuni ya kasance akwai wasiyar da yake da a jawurin shi kafin ya bar duniya ina fata mun gane saboda zaka iya mutuwa ka baro matsaloli na rayuwa wanda da ba kai wasiya ba zaka baro diyanka da makusantanka cikin rikici da hayaniya shi yasa yake da kyau a ce mutun yayi wasiya Imam Ahmad ya fitar da hadisi da Bukhari da Muslim da Imam Al-Baihaqi an Ibn Abbas radiyallahu anhu daga Abdullah dan Abbas Allah ya rada shi ce wadittu anna an-nasa addu an ath-thuluth ila ar-rub' fi al-wasiya yace na kaunaci ina ma da a ce mutane sun kawar da kai dangane da thuluthun dukiyarsu zuwa ga rubu'in shi fil wasiya yayin da za su yi wasiya لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سورة من زال الله سيرا دامنش الله سبت أغرشي الثلث كثير كسود أين أكون دوكيا ينادى يوانسك كنا يأتي ياسو أتي أبتان إذن زاسي وسيا أتكن دوكي يسو دان أيوان أيكين الخيري دي إتبايا متوسو تسي وسيا دربعي بعد ثلث إيما ربعي شيني كسود أين أكون دوكيكا idan ka mutu misali sai ka baro miliyon 8 nawa ne rubu'in miliyon 8 miliyon 2 ko idan aka kasa miliyon 8 kin ka gida hudu nawa za ta bada 2 to wannan 2 shine kamata a ce kai wasiya da shi sakamakon a ce kai wasiya da ɗaya daga cikin kaso ukun dukiyarka saboda yayi yawa annabi ma yace athuluthu kathir sulusi yana da yawa ina fatan mun gane amma abin da ya shafi wasiya ga ma'aifa da makusantanka waɗanda suke cin gadon wanda ya mutu bai halatta idan mutun zai mutu yace daga cikin dukiyata a ba babana kaza a ba mahaifiyata kaza ko a ba ɗana ko ɗiyata ya zanu waɗanda suke cin gadon shi to irin wannan wasiya bai halatta ba ko da yayi ta ba za a zartar da ita ina fata mun gane saboda ayatin gado ta zo ta shafe wannan wasiya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hakan cikakken bayani a cikin hudu bassa da yayi a cikin hajji ta bankwana annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna allaha qad a'ata kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarith ku sani cewa Allah madaukakin sarki ya baiwa dukkan ma'abucin haƙi haƙinsa dan haka babu wasici game da mai cin gado duk wanda ke cikin magadan mutum ba a masa wasiya ayat cin gado ta shafe wannan ayat da muka karanta yanzu kenan iyayenka ba sa ba a yi musu wasiya saboda suna cin gadon ka ƴaƴanka ba a yin wasiya a ce a ba su kaza bayan mutu ka saboda suna cin gadon ka haka makusantanka sai fa in ba sa cin gadon ka ka tabbata cewa ga masu cin gadon ka kawai idan ka mutu to ka iya wasiya zuwa ga wani wanda bai cin gadon ka daga cikin makusantanka ka ce a ba shi gadon ka ko ya kasance an samu wani yanayi ta yadda mahaifanka ma ba za su ci gadon ka ba idan ya kasance mahaifiyarka tana daga cikin ahlul kitab kirista ce kai kuma musulmi ne ko wani mani daga cikin mawani da suke hana uba ko uwa ta ci gado to a wannan lokacin ka iya yin wasiya cewa a ba su wani abu ina fata mun gane ko ya kasance daga cikin ɗiyan da ka haifa akwai ɗan da bai halacci ya ci gadon ka kasancewa an samo shi ne ba tare da aure ba to a wannan lokacin ka ga dama kai wasiya cikin dukiyarka ka ce wannan yaron ko wannan yarinya a ba su kaza saboda ba sa daga cikin wanda ke cin gadon ka amma wanda ke cin gadon ka annabi ce fala wasiyata liwarith babu wata wasiya da za a zartar da ita game da duk wanda ke cin gado hadisi ya zo a cikin sahih bukhari daga abdullahi dan abbas kale yake cewa kana almalu lilwalad wa kanat alwasiyatu lilwalidai ya kasance dukiya akan ba ɗa ne idan ta yi tsawarwa ke kuma wasiya ta kasance ga iyaye ne guda biyu fa nasakha Allahu min dhalika ma ahab sai Allah madaukakin sarki ya shafi abin da ya so daga haka fa ja'ala lidhakari mithla hadhil unthayayn sai Allah ya sanya a ba namiji kasan mace biyu wa ja'ala lil abawaini likulli wahidin minhumas sudus sai Allah ya sanya game da iyaye a ba kowane ɗaya daga cikin su sudusun dukiya in akwai ɗaki wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad iyaye guda biyu za a ba kowane ɗayan su kaso ɗayan shiddan dukiya idan ya kasance mamaci yana da alwalad alwalad kuma suna ne da yake tanawurin azzakar wal unsa yakan ɗauki sunan namiji yakan ɗauki sunan mace ina fatan mun gane wa ja'ala lil mar'ati thumun sannan aka sanya mamace ta ci thumunin dukiya a wani lokaci idan ya kasance mamaci yana da ɗakuɗiya idan baya da kowa arrobo zaka cika su ɗayan kudin dukiya walizauji shatar shi kuma miji zai duki rabin dukiya ne idan ya kasance mata ba ta da uwa idan tana da ɗa arruba sai a bashi kaso ɗayan kudin dukiya ina fata mun gane kenan kaga babu batun wasiya ga iyaye iyaye sukan ci bil fard shine suna da kaso sananne da Allah ya ambata musu iyaye mace ko namiji ina fata mun gane idan akwai da ana ba ko na dai daga cikin su as-sudus idan babu da uwa ana ba ta nawa as-sudus kaso ɗayan uku wali abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi as-sudus idan ya kasance baya da da ko diya ko dan da ko diyar da to za a ba uwar shi kaso ɗayan ukun dukiya sai aka yi shuru ba a ambaci uban ba bi ma'ana shi nawa yake ci shi sai ya ɗoke abin da ya saura saboda idan aka haɗu tsakanin uwa da uba a nan ma ƙa'idar da za ta yi amfani shi ne lizzakari mithlu haddil unsayin ina fata mun gane وقال مالك امام مالك رحمه الله يتي وامام الشافعي ده امام الشافعي ده ابو حنيفه واصحابهم والاوزاعي ده امام الاوزاعي واحمد بن حنبل ده احمد بن حنبل من اوصى لغير قرابته وترك قرابته محتاجين فبئس ما صنع غبادن سكاتي دو ونده يوصي غا واسو ونده با دنجين شي با kuma ya bar danginsa a matsayin mabukata tir da abin da ya aikata bai kamata ba a ce ya ƙetare makusanta daga cikin dangin shi yayi wasiyya can nesa ma'a zalika jaizun tare da dukkan hakan tare da cewa bai kyauta ba wasiyyar da yayi jaizun ta halatta wa madin kuma za a zartar da ita li kulli man awsalahu ga duk wanda ya wasiya cewa a bashi daga cikin duke shi min ghaniyin mai wadata ne wa faqirin ko talakka ne wa qaribin makusanci ne wa ba'idin dan mani sance wa muslimin wa kafir ko musulmi ko kafir amma bai kamata ba ce ya ƙetare makusantansa ya hangi wanda ke nesa da shi amma in yayi hakan za a zartar da ita ina fata an gane malamai sun yi saɓani game da wasiyya shin wajibi ce ko ba wajibi ba ce wasu malamai suka ta kan cewa wasiyya wajibi ce sun yi la'akari ga ƙarshen ayar da Allah ya ce haqqan 'alal muttaqin haƙƙi ne na musamman akan masu jin tsoron Allah sai suka ce to yin wasiyya wajibi ce amma zancen da ya fi kusa da daidai zancen da ya fi inganci wasiyya ba wajibi ba ce abu ne mai kyau mustahabbi ne kai wasiyya ta musamman a cikin dukiyarka ina fata mun gane ka ce a yi masallaci ko a yi makaranta ko a ba wani kaza ko a ba wance kaza ko a yi wani aiki na alkhairi daga cikin dukiyarka bayan ka mutu wata sadaka ce ta musamman da Allah ya halatta ma mamaci a yi ta ko ba ko da bayan ya mutu ina fata mun gane amma wasiyya ta dole ita ce wasiyya da ke da alaƙa ta dukiyarka kai tsaye wadda kuma ta dole ce misali bashi an biyo ka bashi ko kuma daga cikin kayan da ka mallaka akwai kayan da ba ka mallake su ba ne 100% ka san da gare ka cikin waɗannan kayan 50 cikin 100 ne ka mallaki wani fili amma ba ka ida biyan kuɗin wannan filin ba ka mallaki wata mota amma baka kammala biyan ta watakila ma dukkan ta bashi ka dauko ta da makamantan haka to wannan yin wasiyya wajibi ne tunda ka sani kana da labari to sai kai wasiyya kan cewa abu kaza fa ba nawa bane abu kaza ba mallake shi 100% ne da wani muke da hannun shari'a a cikin sa kaza da kaza da kaza wajibi ne kai irin wannan wasiyya dan a kubutar da magadanka da waliyanka game da rikici bayan ka bar duniya ina fata mun gane sai kai kokarin yin ta kenan kai kokarin kiyayewa kuma an baka damar kai wasiyya ta mustahabbanci a cikin dukiyarka ka bada kaso ɗayan uku kyauta ga wasu a matsayin sadaka kuma Allah ya karɓa maka wannan ina fata mun gane hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari an sa'd bin abi waqqas daga sa'd dan abi waqqas qala yake cewa مرضت بمكة نايرش اللافية أجرم مكة مرضا فأشفيت منه على الموت ونرش اللافية عند نقص أموت أشمون نرش اللافية كوكو إنا دبد متو أشمون نرش اللافية فأتاني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعود سيغا من زع الله صلى الله عليه وسلم يازو مني ينا دوب هالينا يدوب يد لكي تكي فقلت يا رسول الله da annabi yazo sai nace mishi ya manzan Allah inna limadan kathira tabbat ni ina da dukiya mai yawan gaske walaysa yarithuni illa ibnati kuma ba mai cin dukiya ta mai yawa ko wanda zaka samu kaso mai yawa ko ko ba wata wanda nake ji mata tsoro daga cin abin da zata dauka daga cin dukiya ta illa ibnati sai wata ayata ita ce zata ci kaso mai yawa daga cikin dukiya afa atasaddaqu bi thuluthay mali shin ya kamata in yi sadaka da kaso biyun ukun dukiyata ya kasa dukiyar kaso uku sai doki kaso biyu sadaka da shi ya bar kaso ɗaya ga magadan shi yace mu annabi zan iya yin haka ne qala la sai annabi yace masa a kar kai haka abun nura ɗan uwa game da wannan mutunan da labarin sa da annabi ke badawa ko ku labarin kansa da yake badawa yayin yana tare da manzon Allah irin yadda yake kudin yin alkhairi har yana akan gadan mutuwa yana akan gadan mutuwa amma babu abin da ke gaban sa yake tunani sai yin alkhairi sai yin sadaka shi dai shigar da dukiyarsa cikin hayoyin alkhairi da zai samu alkhairi a wurin Allah madaukakin sarki yace annabi zan iya sadaka da kaso biyun ukun dukiyata annabi ya ce masa a'a qultu fashatru sai ce to annabi zan iya bada rabin dukiyata in yi sadaka da shi qala la sai annabi ya ce masa a'a qultu thuluth sai ce ma annabi to zan iya bada kaso ɗayan ukun dukiyata qala athuluthu kabir sai annabi ya ce to thuluthi fa abu ne mai girma innaka in tarakta waladaka aghniya'a khairun min an tatrukahum alatan yatakaffafuna nas sai annabi ya ce a ce ka bar ƴaƴanka mawadata shi yafi alkhairi sama da a ce ka bar su talakawa ta yadda suna roƙon mutane bar musu dukiya su wadatar ita shi yafi alkhairi sama da a ce sun koma suna roƙo sun koma mabukata bayan mutuwa kenan ka a wannan an halatta yin sadaka da kaso ɗayan ukun dukiyarka ina fata mun gane kai wasiya ko bayan mutuwarka ka ce kaso ɗayan ukun dukiyata nayi wasiya shi ko ko nayi wasiya ayi kaza bayan mutuwarka sai a duba dukiyarka da mallakin da ka baro gaba ɗaya bayan mutuwarka abun nan da kai wasiya da shi sai a gani shin ya zarta kaso ɗayan ukun dukiyarka in ya wuce hakan sai a takaitu da kaso ɗayan ukun dukiyarka ina fata mun gane yana kare zamanto an yi sama da kaso ɗayan ukun dukiyar sai Allah madaukakin sarki ya ce
ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun
ina ga mun ketare aya guda ko Allah madaukakin sarki yace faman khafa min musin ko kun kahinta kun faman baddalahu duk wanda ya canza wasici ko tunda can Allah madaukakin sarki yace in taraka khairan lil wasiya lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'ala al muttaqin haqqi ne na musamman akan masu jin tsoron Allah ina fata mun gane faman baddalahu duk wanda ya canza wasiyyar da mamaci yayi ba'da ma sami'ahu bayan ya riga ya ji wannan wasiyya fa inna ma ismuhu 'ala alladhina yubaddiluna kasan kade cewa laifin hakan yana nan akan wanda suka canza wannan wasiyya shi mamacin baya da laifi tunda ya riga ya ga wasiyyar sa waɗanda suka canza suka birkita suka lalata wannan wasiyya laifin na nan akan su إن الله سميع عليم للي ألا مدعوكك إنسر كي سميع ميجيني عليم كما مسلي يا صندق أبن ديقار نوصية دمتيني kuma ya san abinda wanda aka ce zartar da wasiyyi ya ji yana da masaniya aka ce kenan yana ji kuma yana da ilimi game da abin da ya faru wanda suka canza Allah zai kama su akan yin haka faman khafa min musin janafan aw ithma Allah ce faman khafa min musin duk wanda ya ji tsoro min musin game da wanda zai yi wasiyya janafan karkata da barin gaskiya akan kuskure aw ithman ko kuma karkata dangane da barin gaskiya da gangan fa aslaha bainahum sai kokarin gyarawa tsakankanin wanda yayi wasiya da wanda aka ma wasiya fala ithma alai to a wannan lokacin babu laifi a gare sa kenan in ba gyara ba za ka yi bai halatta baka canza wasiya amma idan ka fahimci shi wanda zai yi wasiya faman kha min musin duk wanda ya ji tsoro dangane da wanda zai mutu gashi nan zai yi wasiya sai ya ji tsoron janafan ya karkace ma gaskiya kan kuskure ya ce daga cikin dukiya ta kar abawa na kasa daga cikin magada na ya hana masa ko yi wasiya da dukiyarsa gaba daya ko yi wasiya da rabin dukiyarsa ko yi wasiya da abin da bai halatta ba daga cikin ababen da yake haramun ne ya ce bayan mutuwar sa ayi sai ko isman ko ya fahimci ko ya ji tsoron shi wanda zai yi wasiya mamacin kenan ko wanda ke kan hanyar mutuwa ya yi tsoron ya karkata daga dabarin gaskiya da gangan ya yi laifin da bai dace ba fa aslaha bainahum sai kokarin gyarawa ya daidaita al'amarin tsakanin magada tsakanin wanda aka wasiya da wanda shi wasiya fala ithma alai babu laifi a gare sa kenan idan ka fahimci wanda ya wasiya ya yi kuskure sai ka gyara masa kuskurensa ba ka yi laifi ba wannan ba a ce masa canza wasiya shine ka boye ka ki bayyana gaskiya game da lamarin wasiyar da mamaci yayi akan wasu wanda yayi wasiya amma in gyara ne akan kuskuren da yayi ya ce a wasici da rabin duke sai ka ce a'a ai wasici dai da kaso ɗayan uku shine daidai ya ce daga cikin dukiya ta kar aba dana kaza ko diya ta saboda yadda take mun kaza da mu'amalarta sai ce a'a haƙi na rabin gado kam wajibi ne a bata dan Allah shi ya rab ina fata mun gane to wannan ba canza wasiya bace ba wannan gyara ne shi yasa Allah ya ambace shi fa aslaha bainahu sai ya gyara tsakankanin su fala ithma alai babu laifi akan su akan yin hakan da yi inna Allaha ghafurur rahim lalle Allah madaukakin sarki ghafuru mai gafara ne ga wanda ya mutum da ya wasiya ta kuskure Allah na iya gafarta masa yafi masa rahimun sannan mai rahama ne da jinkai game da wanda ya gyara wasiya ta banna bayan ya fahimci cewa banna ce ina fata mun gane shi yasa Imam Mujahid yake cewa hadha hina yuhdaru ar-rajul wa huwa fil maut wannan yana nufin lokacin da mutuwa ta halarto ma mutum yana cikin magagin mutuwa ko ko ya ga alamun mutuwa ta zo mishi idza ashrafa ala al-jawr idan ya so yayi zalunci amaruhu bil adl sai su furo shi da adalci wa idza qassara an haqqin idan ya kasa game da wani haƙin da ke wajibi a gare shi if'al kaza sai su ce mishi aikata kaza dai a'ti fulana kaza ba wani dai kaza Abdullahi dan Abbas yace idza akhta al mayyit fi wasiyatihi aw hafa fiha idan mamaci yayi kuskure a cikin wasiyarsa ko aka ga yayi zalunci a cikin ta falaysa ala al awliya'i harajun an yardu khata'ahu ila sawab babu laifi akan waliyansa su yi kokarin maido kuskure zuwa ga daidai ina fatan mun gane Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu ba kana ko ya ku wanda kuka yi imani da Allah kutiba alaikumus siyam haka ne ko ya ku wanda kuka yi imani da Allah kutiba alaikumus siyam an wajabta muku azumta azumin watan ramadan kama kutiba alal ladina min qablikum irin yadda aka wajabta shi akan wanda suka gabace ku wannan aya tana bayani ne dangane da azumin watan ramadan da yadda Allah madaukakin sarki ya farlanta shi akan wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya farlanta shi akan al'ummomin da suka gabata shi dai azumi a lugar larabci shine al-imsak kamewa shi yasa Imam Khalil yace as-sawm qiyamun bila amal abinda ake ce mu as-sawm azumi da lugar larabci shine tsayuwa ba tare da aiki ba duk wanda ya tsaya yayin shiru ya daina yin komai ana iya ce mishi sa'imun ina fata an gane Abu Ubaida yace kullu mumsikin an ta'amin aw kalamin aw sayrin wa huwa sa'im duk wanda ya kame daga barin ci ko barin sha ko barin zance ko ya tsaye cak baya tafiya ana iya ce mishi sa'imun mai azumi wannan da yaran larabci kenan shi yasa yazo a cikin alqur'ani inni nadartu lirrahmani sawma na riga na dauke bakance ga ubangiji na madaukakin sarki na yin azumi menene azumin falan ukallima alyawma insiya ba wani wanda zai mu magana a yau kaga kamewa daga barin magana ana ci mishi ne as-siyam azumi kenan amma azumi da yaran shari'a ta musulunci huwa al-imsaku 'an at-ta'am wash-sharab shine kamewa game da ci ko sha wal wiqa'i da kamewa game da abka ma iyali wal muftirat da kamewa daga barin duk abin da zai lalata maka azumi min tulu'il fajr ila ghurub ash-shams ma'an niyya tun daga bullo al-fajr zuwa faduwar rana tare da niyyan haka wannan shine ake ce ma azumi wanda kuma zai iya shiga karkashin haka nisanta cin naman mutane yayin da kake azumi nisanta yin alfasha nisanta yin ƙarya da makamantan haka daga cikin munanan ɗabi'u ya kamata ce duk mai azumi ya nisanci aikata haka sawon azumi na nafila ne irin azumi na litinin da ranar alhamis ko irin azumi na ayyamul bid da ake yi ko azumi na kafara kai dukkanin azumi da kake sawon na farilla ne ko nafila ya kamata a ce ka kame daga dukkan abin da ke kare azumi ko ya lalata shi ko kuma ya tafiyin maka da ladan azumi irin cin naman mutane irin shuraren kaɗe-kaɗe irin raye-raye da makamantansu daga cikin munanan ɗabi'u bai kamata a ce mai azumi ya sufanto da wannan sufofin ba shi yasa Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi a cikin ingantaccen littafin sa Sahih al-Bukhari hadisin Abi Huraira Allah ya rada shi qala yake cewa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ya tsira da manzo Allah sabbata a gare shi yace man lam yada qawla zur duk wanda bai bar magana zur ba wal amal bihi da kuma aiki da ita falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu Allah baya bukata a cikin barin abinci da yi da kuma barin abin sha da yi kaga lalata azumin shi ya lalata ladan azumin shi saboda mi fadar zur ko ko aiki da fadar sa shi kaga ba wai cin abinci ko sha ba kawai ke bata azumi bi ma'ana fadar zur da aiki da ita yana lalata ladan azumin ya zama to wahala kawai ta kishirwa da kuma yinwa da kake buke da ita Allah kare haka ibn khuzaima ya rawaito hadisi da sanadi mai kyau an abi hurayta radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzo Allah tsira da manzo Allah sabbata a gare shi yace la tasabba wa anta sa'imun karka dinga zagi halin kasancewa kana azumi fa in sabbaka ahad idan wani ya zage ka fa qul inni sa'imun sai ka ce kamni azumi nake kar karama wa in kunta qa'iman fajlis idan ya kasance kana tsaye to ka zauna an bata maka rai an maka ba daidai ba an ci mutuncin ka an zage ka kar karama idan ya kasance tsaye ma kake to ka zauna hakan zai iya sauƙaƙe maka fushi da fusata da kai haka hadisi ya zo a cikin sahih ibn khuzaima daga abu huraira yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da amince Allah sabbata a gare shi yace rubba sa'imin haddahu min siyamihi al-ju'u wal-'atash so da dama daga cikin mai azumi sai kasance baya da wani rabo game da azumin shi sai yunwa da kishirwa wa rubba qa'imin kuma so da dama daga cikin masu tashi suna qiyamul layl suna tsayuwar dare suna nafilu tsakar dare haddahu min qiyamihi as-sahar baya da wani rabo a cikin qiyamul layl da yake yi sai kawai rishin kwana da ya hana idanunsa kaga wannan sun yi asara shi yasa duk mai azumi ya kame bakinsa daga ci da sha ya kame bakinsa da alfahsha ya kame bakinsa daga zagin mutane ya kame bakinsa daga cin naman mutane ya kame daga aiki fadar zuwar ko kuma aiki da fadar sa ya kame idanunsa ya rufe su da dangane da kallon dukkan abin da yake haramu ya shagartu da abin da zai amfane su a cikin wannan wata mai albarka karatun alqur'ani mai girma azkaru ne ko kuma horo da kyakkyawa da hani da mummuna. Karka zamanto kamar wasu da suka dauki watan Ramadan watani na kwana kawai, idan yayi sahur aka ci sai yayi sallar asuba cikin mutane zai kwanta ba zai taba tashi ba sai an tada shi sallar azhar. Idan yayi sallar azhar sai ya koma kwana, ba zai tashi ba sai al'asr. A wannan lokacin ne zai fita fafutakan nemo abin da zai bude bakin shi. Kaga wannan ya tafiyar da yinin sa ga abin da babu amfani a cikin sa. Ina laifin yayi ta nafilfili, watane na tara lada, watane na yin guziri, watane wanda idan kai aiki ana lullun ka maka aiki a ciki. Dan me ba za ka yi ta karatun alkur'ani ba, dan me ba za ka je majalis ba na karatu da karatun alkur'ani da tafsiri da makamantan su, dan me ba za ka yi azkaru ba. Bal ma wasu da suka fi lalacewa ko kuma suka lalace daga cikin al'umma annabi zai kasance baya da aiki sai kallon funafunai. Waye ganin shi hakan zai sa ya rage mishi raɗaɗin jin kishi ba kuma lokacin ya tafi a banza. Wannan ya dara kansa ne. Kaga a cikin kalle-kallen nan zai kallon abin da yake haramun. Kowa ya sani manya-manyan shedannin duniya kama daga Yahudawa da makamantansu na kafaran duniya sukan yi shiri na musamman su yi tattallashi tun kafin watan Ramadan ya zo na kalle-kallen funafunai da ba za a kunna su ba, ba za a tsara su ba sai cikin watan Ramadan. Su ba sa yi amma suna bakin ciki mu samu albarkar da ke cikin watan Ramadan, sai su shagaltar da mu da kalle-kalle da shurare-shuraren da za su sa mu tafiyar da alkhairin watan Ramadan. Shi yasa sai ka kiyaye, Allah ya kiyaye shi mai karimi. Shi yasa Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu, ya ku wanda kuka yi imani da Allah, kutiba alaikum siyam, an wajabta muku azumta azumin watan Ramadan, wajibi ne a gare ku kama kutiba alal ladina min qablikum, irin yadda aka wajabta shi akan wanda suka gabace ku, la'allakum tattaqun, ko cewa za ku ji tsoron Allah. Dan wasu malume suka ce la'alla nan tarajjun ce fi haqqihim, sa tsammani ne a cikin haƙƙin masu yin azumi. Amma ne in kuka yi azumi to za ku kiyaye, za ku shiga cikin masu takawa. Ina fata mun gane. Wasu kuma suka ce la'allakum tad'afuna, ko cewa za ku raunana, saboda a duk lokacin da mutum ke azumi to sha'awar shi za ta raunana, haka kuma sabansa zai rage. Ina fata mun gane. Saboda jikin shi zai rauni, duk wanda jikin shi zai rauni za ka ga baya sha'awar yin sabo. Ina fata mun gane. Baya sha'awar yin sabo. Hadisi ya zo a cikin sahih Muslim, hadisi Abdullahi ibn Mas'ud, annabi ke cewa ya ma'shara shabab, ya ku taron matasa, taron samari, man istata'a minkum alba'a, duk wanda yake iya alba'a, ya iya biyan bukata iyalinsa ta fuskar ci da sha da matsuguninta da iya mata da iya biyan bukata ta ayamace, to falyatazawwaj, yayi kokari yayi aure. Wa man lam yastati', wanda baya iya yin haka, fa alaihi bis-sawm, to ya dinga yin azumi. Saboda me? Fa innahu lahu wijaa, azumi zai kasance masa a matsayin garkuwa. Aga shi azumi yakan kasance garkuwa game da aikata ababen da basu dace, game da aikata yakan kallala maka sha'awar jiki, kuma yasa ka samu kanka cikin masu jin tsoron Allah. Ina fatan mun gane. Wasu malamai suka ce la'allakum tattaqun, kinnan ay litattaqul litattaqul ma'asi wal wuqu'a biha asna'a sawmikum, domin ku nisanci sabo da abka ma sabo yayin da kuke azumi. Wasu ma suka ce litattaqu akla at'ami wa shurba ash-sharabi wa jima'a an-nisa, dan ku yi kokarin kiyaye cin abinci da shan abin sha da kuma kusantar mata. Wasu malaman suka ce a'a, ai wannan yana game dukkanin takawa gaba daya, saboda takawa ba ta da wani haddi. Hujja su ne suka ce hadisi ya zo a cikin sahih Muslim, an abi hurairah radiyallahu anhu qala, daga abu hurairah radiyallahu anhu qala, yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzo Allah tsira da aminci Allah subhanahu wa ta'ala gare shi, yace qala Allahu azza wa jal, Allah madaukakin sarki yace kullu amal ibn adam lahu illa siyam, dukkan aikin ɗan adam da za ya aikatawa daga cikin dangin ayyukan alkhairi lahu nasan lahu yana da sakamako akai kuma nasa illa siyam sai fa azmi kawai fa innahu li Allah ya ce azmi na wani wa ana ajzi bihi dan ni ne zan yi sakamako akan azmi wa siyam junna annabi ce azmi garkuwa ce fa idza sama fa idza kana yawmu sawmi ahadikum idan ya kasance rana azumin dayan ku ne fala yarfus kai dinga yin rafatu yana gin zancan da bai dace wala yaskhab kai dinga yin fada ko yana abubuwan da basu kamata ba wala yajhal kai dinga aikata jahilci fa in sha tamahu ahadun idan aka samu wani ɗaya daga cikin mutane ya zage shi au qatalahu ko ya nemi fada da shi falyakul inni sa'imun yayi kokarin cewa kam ni azumi nake marratain hasun yace inni sa'imun inni sa'im wallazi nafsu muhammadin biyadi na rantse da wanda ran annabi muhammad yake hannunsa la khalufu la khulufu fami sa'im atyab inda allah yawm alqiyamati min rih almisk iskan bakin mai azumi shine mafi dadi a ranar tashi alqiyama a wurin allah sama da kamshin tararan almisk walis sa'imi farahatan ya tabbata ga duk mai yin azumi zai yi faraha guda biyu zai yi murna guda biyu idza aftara ko fariha bi fitri idan ya sharuwa zai farin ciki da sharuwan shi dai wa idza laqiya rabbahu fariha bi sawmihi ko idan kuma ya hadu da ubangijin shi zai yi farin ciki da azumin da yake aikata azumi dai yana da falala sawon azumi na nafila ko kuma azumi na farilla Allah ka sa mu dace ganin lokaci yayi ne kamata mu dakata amin nan muka fada dai Allah sa mu samu ladan shi kuskure kuma kamar cewa Allah ya fi mana gaba daya wassalamu alaikum warahmatullahi